Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nadi. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Yau Lahadi 27 ga watan Oktoba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Wani babban jami'in diplomasiyar Amurka jiya Asabar ya faɗi wani abin da ƴan jam'iyyar Democrat suka kira ba'asin da yayi muwafaka da zargin da ya janyo binciken da ka iya kaiwa ga tsige shugaban Amurka Donald Trump. Ko da yake abin da aka kyauta ta zaton mutumin zai gaya ma ƴan majalisar dokokin shine cewa abin da ya sani kan batun dan takaitacce ne kawai. Philip Rika, mukaddashin mataimakin sakataren harkokin waje mai kula da batutuwan Turai da Asiya, ya gana da kwamitocin majalisar wakilan Amurka na harkokin waje da bayanan sirri da kuma na bin diddigi a asirce a gidan majalisar dokokin Amurka na Capitol. Da Rika ya shirya zai gaya ma ƴan majalisar wakilan ne cewa shi fa bai da wata masaniya kan cewa an jinkirta bai wa kasar Ukraine tallafin da Amurka ta tanadar mata din ne dan a takura ta takaddamar da jerin binciken da ka iya taimaka ma Trump a takarar da zai sake tsayawa a shekara ta 2020 a cewar wata majiya mai masaniya kan batun. Wani babban jami'in gwamnatin Koriya ta Arewa a yau dannan Lahadi ya yi gargadin cewa ba a samu wani ci gaban kirki a dangantakar Amurka da Koriya ta Arewar ba fa. Yana mai jaddada cewa ci gaba da karce ƙasa da ƙasashen biyu ke yi ka iya kaiwa ga musayar wuta ko yaushe. Wannan kalamin da ya fito daga Kim Yong Choi, tsohon shugaban hukumar leken asirin tsaron ƙasar, da alamar an tsara shi ne da zummar matsa lamba ma Amurka a gabanin cikar wa'adin ƙarshen shekara da Koriya ta Arewar ta saka da kanta na farfado da tattaunawa kan nukiliya wadda ta cije. Jami'an Koriya ta Arewa sun yi wata da watanni suna yabon shugaban Amurka Donald Trump, kuma sun lura cewa yana ci gaba da yin hulɗa ta kud da kud da shugaban Koriya ta Arewar Kim Jong-un, duk wadda cewa ya cika sukar wasu jami'an gwamnatin Amurka. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. An sake kashe akalla 7 daga cikin mutanen da ke zanga-zanga a Iraki jiya Asabar a wasu arangamomin da suka yi da jami'an tsaro a birnin Bagadaza da kuma garin Nasiriya da ke kudancin kasar, bayan da dubban mutane suka shiga zanga-zangar da aka yi a fadin kasar ta nuna rashin amincewa da manufofin gwamnati a cewar jami'ai. Wannan tashin hankalin na baya-bayan nan ya sa yawan mutanen da suka mutu ya haura zuwa 49 a tsawon kwanaki biyu da aka yi ana zanga-zangar, a cewar kafar labarai ta Associated Press. Hukumar kula da ƴan dan adam ta Iraki, wadda ba cikakkiyar ta gwamnati ba ce, ta ce adadin mutanen da suka mutu 63 ne. Dubban masu zanga-zanga ne dai suka yi kokarin dannawa zuwa unguwar nan ta birnin Bagadaza, wadda ake wa lakabi da Green Zone mai matukar matakan tsaro, wadda ke kunshe da ofisoshin jakadanci da kuma gine-ginen gwamnati. Zuwa dare jami'an tsaro sun kammala fatattakar masu zanga-zangar har sun koma dandalin Tahrir, wanda babban shatale-tale ne na tsakiyar birnin. Shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan jiya Asabar ya ce sojojin kasar za su a tabakinsa kawar da yan ta'adda daga iyakar Turkiyya da Siriya a bangaren arewa. Muddin dai mayakan Kurdawa na YPG ba su tashi ba bayan cikar wa'adin da aka cimma tsakanin Turkiyya da Rasha a farkon wannan satin. An ba da wa'adin ranar Talata ne a wata yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Erdogan da shugaban Rasha Vladimir Putin a birnin shakatawar nan na Sochi da ke gabar tekun Black Sea. Rasha ta ce yan sandan sojinta da dogarawan tsaron kan iyakar Siriya za su taimaka wajen kawar da Kurdawan zuwa nisan kilomita 30 daga kan iyakar. Turkiyya dai ta nace cewa kungiyar mayakan YPG ta ta'addanci ce kuma ta sha sukar Amurka saboda goyon bayan kungiyar da take yi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin zabe ko nade.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nade. Shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu Ali kaya zan gabatar. Hukumar zabe na ci gaba da shirye-shiryen zaben gwamnan Kogi da Bayelsa, inda za a hada da sake zabe a mazaban majalisar dattawa ta Dino Mai Layi. Ni na gamsu da zaben Buhari ban yi asarar kuri'a ta ba, inji tsohon darakta Abdulkarim Muhammad. Me ke faruwa ne kan rashin zaben ƙananan hukumi da nada kwamishinoni a Taraba? Muna da rahoto. Mun mara baya ga gwamnati, muna buƙatar ƙarin dama, inji Zainab Bagudu. Waɗannan za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Hukumar zaben Najeriya INEC ta buƙaci jam'iyyu su mika jerin sunayen wakilansu na rumfunan zabe ga zaben gwamnan Kogi da Bayelsa gabani ko kuma zuwa ranar ƙarshe ta biyu ga watan gobe. Shugaban hukumar zaben Mahmud Yakubu ya ba da sanarwar a taro da masu ruwa da tsaki a yana goa jihar Bayelsa. Za a gudanar da zaben jihohin biyu ne ranar 16 ga watan gobe, kuma doka ta umurci mika sunayen wakilan mako biyu kafin ranar zaben. Hukumar zaben za ta yi wakilan katin shaida, don haka ya saba doka wani ji rumfar zabe da alamun jam'iyyarsa. Kakakin hukumar zaben Aliyu Bello na ba da tabbacin ba za a samu dungu a zaben ba.
To ai abubuwan da ke faruwa a cikin zabe aikansu da yawa, wani lokacin akan sakamakon, wani lokacin akan waɗanda suke aikin gabaki ɗaya, sai dai Allah kiyaye. Abin da yake faruwa kawai shine hukumar zabe ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba, za ta ci gaba da tsare dukkan abin da ya kamata don tabbatar da samar da sakamako mafi dacewa na zaben nan, yadda ba wanda zai samu wata kafa da zai canza sakamakon abin da mutane suka yi tun daga rumfa. Akwai ingantaccen tsarin tara sakamako ta yadda ba wani kofa da aka bari a bude da wani zai shiga ballantana ya bata.
Zaben dai zai gudana da sake zaben majalisar dattawa ta Kogi ta Yamma, inda Sanata Dino Mai Layi na PDP zai fafata da Simat Adeyemi na APC don yunkurin zama a kujerarsa. Abun lura dai Mai Layi, wanda ya fice daga APC ya shiga PDP, ya sake lashe zabe, ya samu kalubale bayan Simat Adeyemi, wanda tsohon dan majalisar dattawa ne a PDP amma ya yi wuf ya shiga APC, bai samu nasara ba ya ruga kotu, inda ya nasarar umarnin sake zaben. Tsohon darakta a gidan talabijin na Najeriya NTA Abdulkarim Muhammad Abdullahi ya ce bai asarar kada kuri'a ga shugaba Buhari ba.
Ni ina son tabbatar ka maka Maya Nasiru, ko ka fara ba zan yi ba. Wallahi tallahi zaben Buhari ya zama kwance ma mutane takunkumi ne, saboda mun wahala kasan nan tafiyan baya. Wanda suka saba sata za su ce wani abu, amma daga mutumin da ya zo yana neman ya kwato matalakawa yancinsu. Amma abinda za ka lura, ka dubi mutanen da suke sama, su ne munafukai. Ni ina bakin ciki da har mutumin arewa zai zo yana wani kwazafi, yana wani cewa ai shi bai jin daɗi. Daɗin barawo da mai an saci kuɗi, me za a ce mana? In mutum ya zo yana ce bai jin daɗi, na tallafa da Sadauna ya yi a kan cewa mu zauna mu gyara kanmu, mu san ina muka fuskanta. Sadauna ya taimakawa Talakawa, Buhari na so ya taimaka. Amma ka dubi lokaci, shekaru masu yawa an ɓata mutane sai su zalunci. In akwai masu zaluncin Talakawa su ma 'yan siyasan arewa ne.
Mala Abulkarin, kafin mu yi nisa, ka ce masu sata ne su ne watakila ba sa jin daɗi. Shin yanzu ka gamsu cewa ba a yin sata?
Eto ni bazan iya cana sata ba, ana fada ana sata, amman kuma an kawo hanyoyi ai idan mutum yana da gaskiya. Ai ko ni an zarge ni da ni aiki. To mutum ya je EFCC na taba yin interview a wani majallar Nasarawa cewa dole da ma'aikacin da nayi da yan kungila ya je wajen masu hukuma ba ka je a option gonan wanda ana sa committee na barayin da suka yi sata. Ai ga hanya ba wani wanda fi karfin hukunci ko shi Buhari. Akwai lokacin da wani ya taba kai Buhari ya ce gashi yayin sata an zo an bincika. Buhari bai taba ce kar a bincike shi ba, kuma wato suke aiki a karkashin shi. Bari na faɗa muka, wallahi kasar mu faskararren kasa ne, munafukai sun yawa, mutanen kirki na Najeriya da yawa, sai dai mabannata sun fi yawa, su aka ba su riko. Amma akwai wani laifin da za a ba wannan gwamnatin jin shine wa'annan mutanen da suka zauna suka yi dumu-dumu su ne yan hiran su Obasanjo, yan hiran su Goodluck Jonathan, aka zo aka sake zuwa suka yi gudu suka dawo sun kane-kane su ake ba su daman sai abu atun da kawai ni kenan. In ba ka bi Buhari ya da shi takobi ina daga mishi hannu. Sai dai zan baka wani labari. Wallahi akwai wani dan kasuwan da ya kira ni na da daga gona ina kifi yace don Allah ka zo. Akwai wani magudin kuɗi na kwangila wanda har ya faɗa ma yan jaridu zan hada shi da mutane Daily Trust ai bincike. Don dan jaridan ya je yana bincike sai aka zo aka ce a ya daina bincike din. Wallahi kasar mu ya fuskara mugayen mutanen da aka sa sama suna matsayi su suke kashe kasar nan ba Buhari ba.
Hausawa kan ce gwanin wani karkataccen wani. Yanzu kuma ga rahoton Ibrahim Abdulaziz kan rashin zaben ƙananan hukumomi a jihar Taraba har ma da jinkirin nada kwamishinoni.
Lamarin da ya kai wani lauya barista Bilyamin Mai Hanci rubuta majalisar dokin jihar wasiƙar neman da tsaye gwamnatin jihar Akita Dare Dusan Isiyaku bisa rashin kafa majalisar zata suwa yau fiye da watanni biyar da rantsar da shi.
Wajibi ne wa gwamnan kowace jiha ya nada kwamishinoni jama'a su samu moriyar rayuwa. Ƙananan hukumomi kuma majalisar jiha za ta yi dokoki wanda zai ba wa ciyamomi na ƙananan hukumomi yadda za su yi, ba ana nufin cewa su yi dokoki da zai hana a yi zaɓe na siyasa ba.
Su ma dai jami'an adawa a jihar Tunis suka soma koka game da halin da jihar ke ciki a yanzu. Ambassador Hassan Jikado, jakadan Najeriya kasashen Trinidad da Tobago ce waye.
Mu muna kira gwamnatin tarayya duk karamar hukumar da babu zaɓaɓɓen ciyaman ko kansila kada a yadda ma a basu wannan kaso nasu, saboda haka doka ta tanada a tabbatar cewa an yi zaɓe, zaɓe kuma mai inganci, a tabbatar cewa kuma duk abin da kason da ake bawa ƙananan hukuma an miƙa musu an daga musu a hannunsu. Nan gwamnatin tarayya tana tallafawa jihohi a biya ma'aikata wanda suke cikin wahala, ba su biya su sun cinye kuɗin, kuma yanzu sun koma suna cewa gwamnatin tarayya da bata bada ba.
Da biyu aka kin zaɓen ƙananan hukumomi kana tara.
Kwarai kuwa shi gwamna da mugarrabansa musamman kakakin majalisa da mugarrabansu sun ƙi yin wannan zaɓen ne saboda su zaɓo mutane ƴaƴan gidansu ne su ajiye su, saboda duk kuɗin da aka kawo za a ƙulo wannan kuɗin ne a zo a tattara a ajiye. In an tambaye su ce ma a suna shari'a, to in dai shari'a suke yi to suna nuna mana cewa suna ɗaukan wannan kuɗin ne suna ba wa alƙali saboda su sami nasara a shari'a.
To ko me ƴan majalisar dokokin jihar ke cewa game da wannan batu? Honorable Bashir Muhammad Bafe shi ke shugaban kwamitin yara labarai na majalisar dokin jihar Taraban.
Bangaren gwamnati, wato bangaren gwamna su ne masu kawo mana kuduri a majalisa akan ko a ƙara musu wa'adi ko kuma a ce an sauke su a nada wasu ko kuma za a yi zaɓe. To mu in za a yi zaɓe za a kawo mana kasafin kuɗi na zaɓen ɗin kafin a je a yi zaɓe, ba kawo mana ba majalisa. To muna jira dai mu gani har yanzu.
Su shugabannin ƙananan hukumomi suna da wa'adi, dan wa'adin su ya ƙare a bisa doka me ake yi?
Wadi su ya kare ka dama sauka suke yi, amma kaman watanni biyar ko hudu da suka wuce wadi su na shekaru biyu sun kare, to an sake kara musu wadi na wata uku, to daga nan ba sake karawa ba har yanzu. Muna jira mu gani ko za a kawo kuduri kan za a kara musu wadi ko kuma wannan wadin din za a kawo wasu a nada sabbi ko za a yi zabe.
To sai dai ku a martanin sa. Gwamnan jihar Taraba Akita Dare Dusan Isiyaku ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin siyasa Abubakar Bawa ya ko musanta zargin da ake yi.
Kanan local government ba a yi akwai process, dole sai SAEC sun tantance sun kawo masa da ya kamata a yi. Ai wannan sai ka tuntubi SAEC ka cigo da shiri suke ciki.
Wa'adin kan shugabannin ƙananan hukumomi da ke kai ya kare ƴan majalisa sun kara, yanzu ma kuma ga shawarin ya sake an ji shiru.
Dole za a yi.
Kamar zuwa yau shi za a yi kenan.
Za a yi a cikin kwanan nan.
yankin arewa maso gabas mai jihohi shida ya samu canjaras inda jihohi uku ke PDP wato Bauchi, Taraba da Adamawa, uku ko ke APC wato Gombe, Yobe da Borno. Mai matar gwamnan jihar Kebbi Dr. Zainab Shinkafi ba gudu ke cewa ne kan abin da mata suka tsaya a kai cewa sun ba da gudunmawa a zabe dan haka rika kara musu mukamai. Kazalika me za ta ce kan PDP a Zamfara da Sokoto?
Alhamdulillahi an yi sake zaɓe kuma mata Nigeria sun ba da gudunmawa, sun yi rawan gani, mata sun fito sun yi campaign. Kusan duk inda ka je za ka ga da aka yi zaɓe layin mata za ka gani, kuma an yi nasara. Jam'iyyarmu, jam'iyyar APC, ta samu nasara kuma babanmu ya dawo. Abinda zan ce kenan, mata sun ba da gudunmawansu kuma mun gani.
Shin goyon bayanku an ɗauki matakin da kuke jin kun gamsu da abubuwan da ake?
Ta wani gefe an bada, ta wani gefe ba a bada ba. Saboda haka har yanzu dai muna ƙara neman a yi ma mata abubuwan da ya kamata a yi. Mace ita ce ginshikin, kuma da mace ake samun ci gaba na rayuwa dai. In aka gyara mata, aka gyara kaman ilimi da sana'a, mata da ke fankara in aka taimaka musu, wayanda ke jihohi haka aka ba su abin yi a hannu, aka yi musu training, za mu samu ci gaba ƙwarai da gaske. Amma kamar yadda na faɗa, ta wani gefe an samu ci gaba, ta wani gefe ba a samu ba.
Wani gefe ne a takaice aka samu, wani gefe ne ke bukatan gyara daga tabarunku?
Muna son a ƙara sa barin mata su yi amfani da daman da muka samu yanzu muka ci zaɓe, a sa su a cikin gwamnati yadda ya kamata. Yanzu an samu ragowa na mata, misali wayanda suka ci zaɓe ba a bari mata suka dawo gidan kaman su State House of Assemblies, majalisa haka na House of Reps, mata ba su dawo ba yadda ya kamata ba. Mu a jiha Kebbi muna alfahari, muna murna da cewa gwamnanmu yana ba da dama mata su tsaya a local government. Amma a federal level gaskiya ba a samu haka ba. Yau mun samu labari cewa gwamnan jiha Kwara ya sa mata a commissioner kusa guda tara. Wannan abu ne wanda ba a taba yi a Najeriya ba, kuma muna mashi godiya, kuma muna murna. Muna ganin kasashe da suka sa mata a gaba kamar Rwanda, irin ci gaba da suke samu. Amma Najeriya, inda ba a barin mata su fito, gashi nan dai abubuwan da ke faruwa.
Wannan yanki da kika fito na arewa maso yamma, jiha ɗaya ta tafi jam'iyyar PDP, wato jihar Zamfara, jihar kike nan ma, jihar mahaifinki. Sannan jihar Sokoto, jam'iyyar PDP ta ci gaba da mulki saboda gwamna Aminu Waziri Tambuwal ya yi nasara. Me za ki ce, wannan ya nuna jam'iyyarku tana samun ƙalubale kenan a wannan yankin?
Gaskiya an samu matsala. Wannan matsalolin da aka samu ya zo ne daga sama, daga party headquarters, wanda kuma ba a bi abin da mutane ke so ba. Saboda haka mutane da state sai kawai suka koma PDP, daga nan kuma sai party ta rasa kujeru. To wannan ya kamata lalle lalle a zauna a duba mu, namu a matsayinmu na uwaye, namu mu bada shawara ne. Ga wasu zaɓe nan za a yi, amma in Allah ya yarda za mu yi nasara. Kebbi ya zama jiha wanda babu wata party ma a cikinta, party guda ce, jam'iyyar APC ce. Duk ma wayanda ke sauran party ɗin, hatta tsofaffin gwamnonin da ke wani party, duk sun dawo jam'iyyar APC. Amma wayancan da aka samu matsala, ko Zamfara ma, tsakani da Allah, Zamfara jiha APC ce kawai, dai daga kotu ne aka zo aka samu wannan abun. To wannan abu ne daga wajen Allah, kuma ba yadda za a yi, sai dai mu ci alhamdulillah.
Aida ma Zainabu, da zabe ko ba zabe, Allah kan ba da mulki ga wanda ya so. Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako. Sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham, da wakilinmu na Adamawa Ibrahim Abdulaziz, da ma gidajen rediyo da ke hulɗa da muryar Amurka da ke sanya wannan shirin, ni Nasiru Adamu Hikaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.
Madalla. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Rashin tsaro a jihar Taraba ya kai intaha yanzu. Mutum bai iya kwanciya a gidansa, mutum bai iya yin komai. Dare da rana kullum kana cikin fargaba ne. Da mutane suna cewa suna bacci da ido da yanzu duk idanun biyu a buɗe suke.
Jakadan Najeriya kasar Trinidad da Tobago kenan ambasada Hassan Jikado ke ma tsokaci game da tabarbarin haka tsaro a jihar ta Taraba. Kamar yadda ko alƙaluma ke nunawa, duk da irin matakan da ake dauka yanzu. Wata matsalar tsaro da ke ma hana jama'a bacci ita ce ta garkuwa da jama'a domin neman kudin fasa. Ko da yake domin magance wannan matsalar, yanzu haka a wasu jihohin Najeriya ta nema aka fa dokar kisa ga duk wanda aka kama da hannu ayyukan garkuwa. To ko wannan mataki zai haifar da damar ido kuwa? Wannan ko ita ce tambayar da newa Honorable Bashir Muhammad Bape, shugaban kwamitin yaran labarai na majalisar dokin jihar Taraba, wanda ko ita ma tuni ta kafa irin wannan doka.
Ya dame mu sosai har mun kafa doka ma na sace-sace mutane. Yanzu a Taraba idan an kama mutum ya yi kidnapping, wato ya garkuwa da mutum don neman kudi ko don tsoratar da wani ko don biyan bukatan wani abu, to dole hukuncin kisa ne ya haushi. So wannan alama mun damu, mu a majalisa mu yi dokoki ne mu tsawatar, a dokoki mu mun tsawatar.
Wai kun taba gayyatar su domin su muku bayani kamar yadda ake yi?
Akwai committee wanda na gaya maka, public petition da security sunan committee din. So wannan shi ma akwai wani bangare ne na majalisa wanda yake handle. Mu a majalisa iya abinda zamu yi mu kafa dokoki mu tsawatar wanda yake kaza ga hukuncinsa, hatta wanda ya taimaka ayi ko kuma wanda a gidansa aka boye wanda aka yi garkuwa da shi, shi ma gidan din a doka za a rusa gidan. Kuma in yana da wani abun da aka samu ko kudi ko wani abu, shi ma duk za a mayar ma gwamnatin jiha ta mallake shi.
Baya ga batun kafa dokar kisa ga masu garkuwan, ga manazata haka zaro irin su Malam Yakub Musa, na ku ganin su ma'aluma akwai rawar da za su ke takawa ta wajen kafa kungiyoyin sintiri a angwane domin taimakawa jami'an tsaro.
To abinda jama'a kamata su yi shine suna taimakawa jami'an tsaro da bayani. Kuma ni a ganina in za ka taimakawa jami'an tsaro da babba, kar ma ka tsaya waje ɗaya. An ka gawa police, ka gaya wa soja, ka gaya duk wanda ka samu dai ka gawa ɗan banga, don kar ka ce ma ka gaya wa jami'an tsaro ɗaya su kuma samu sun ɗauka mataki a kai ba wani abu ya faru. So abinda za a kuma duk wani angwani ya kamata su ma karfafa irin kafa kungiyoyin nan, yan banga, yan vigilante da sauransu, wanda za su taimaka wajen zagawa da daddare kuma ɗaukan wasu matakan da ya kamata. Duk inda aka ji motsin wani mugu za a iya farkar da jama'a kuma a ɗau mataki, don ka ce za ka jira sai ka kira wani ɗan sanda ko soja kafin ya zo, masu ɓarnar sarga sun tafi, don abin da ake fama da shi yanzu mutane sai su ce ma mun kira sama da awa biyu uku ba su zo ba. To kaga inda za a ɗau wani mataki a anguwa, a haɗa da makwabtan anguwanni, duk lokacin da aka ce in kun ji wani ƙara ko whistle ko mai irin a kawo agaji, daga haka shi ne kawai hanya mafita.
Kuma gani yadda malamarin ke ƙara kazancewa ya sa wasu jihohi gayyatar 'yan sa kai na maharba da kuma 'yan ƙato da gora da kuma 'yan banga domin su ma su bada nasu gudunmawan. To wai kowane irin damara 'yan sa kan za su yi? Malama Aisha Bakari Gumbi da ke zama sarauniyar maharba a Najeriya, na ko cikin 'yan sa kan da ke taimakawa a yaƙi da masu tada ƙarfi na Boko Haram, ta ce sukan ashirin suke, muddin gwamnati ta nuna da gaske take.
To inda dai muka ji matsala, in dai har muddin an kira mu an ce ga inda matsala take, to in Allah ya yarda mu ko muna nan muna kan taimako, kuma ba za mu fata ba, mun daura aniya ne mu taimaka mu samu kasan mu ma ta zauna lafiya kamar yanda sauran kasashe suke zaman lafiya. Musamman shekaran jiya an kira mu akwai inda aka nemi taimako, mun hada yara mutum ya kai 2000 kuma an tafi, yanzu haka ba a dawo ba ma tukunan Allah ya yi, da kuma ina cikin a ciki na za a yi nasara.
Wani matsaloli kuke fuskanta? Don a baya lokacin Boko Haram kun taimaka san su, amma sai kamar an yi ci more ganga aka bata da gwamnati ba cikin kulawa ko kamar
lalle haka ne? Mun taimaka kan 100%, amma mu dama mu ba mu damu da wannan ba. Mun taimaka saboda kasan mu ta zauna lafiya ne, ba mu taimaka wa kasan mu don gwamnati ta biya mu ba. Amma akwai abun da ya kamata, idan gwamnati ta gani an yi wa kasanta ta yi wa mutane adalci, musamman kaman kayan da za mu aiki da shi, mu ba mu ce sai an biya mu kuɗi ba, amma da kayan aiki ya wadace mu ba za mu damu ba. Amma yanzu haka muna samun matsaloli, kayan aiki baya isan mu, kusan ma kowa kawai kadarorin sa yake sayarwa ya je sayi kayan aiki, don mu riga mun shafa wa wuyan mu jini, mun bari ma mu riga mun shiga, mun yi ma mu riga mun shiga, dole ne kawai mu za mu nemi matakin da za mu kare kanmu mu kare kasan mu. Amma irin wannan matsalolin ya kamata gwamnati ta duba ta san matsalolin mu, ta san kuma lallai an yi taimako a baya, in a yanzu tana gani kaman ba abin da ake yi. Matakan da za a dauka mana, muna roƙon gwamnatin nan ta taimaka mana duk ababen hawa, saboda bamu da abun hawa. Gwamnati motoci na fasinja idan muka je za mu nema ma, saboda mu tafi kowa yana tsoro kar ya bada motarsa a aje yan ta'adda su kwace ko ko a gona musu kayan su. To don haka muna roƙon gwamnati ta duba wannan gurin. Na biyunsa kaman makamai ko mu ce sai an ba mu bindiga ko wani babban bindiga ba. Amma mu namu muna takaba da shi. Muna samun matsaloli yaran mu in sun tafi jeji ba sa samun abinci enough. To in mutum bai samu abinci wadatacce ba ya zai yi aiki.
To Hajiya kaman waɗannan masu garkuwa da jama'a nan suna da muggan makamai da sansu. Ba kwa tsoro ganin kanta suna da makamai masu zafi a hannunsu.
Muggan makaman su ba sa ba mu tsoro saboda mugayen makamai ai ba su kai Boko Haram ba. Don haka mu mugayen makaman su kwata-kwata ba sa ba mu tsoro ba kama gaban mu. Mu dai kawai namun nan local bindigogin mu nan muna so gwamnati ta ba mu abubuwan da za mu sarrafa su da su kuma ta ba mu abincin da yaran mu za su ci idan sun shiga jeji ta ba mu lokaci kuma ta ga aikin da za mu yi.
A kullum dai hukumar tsaro kamar tutiyar samun nasara ne a yaki da masu garkuwa da jama'an. DSP Suleiman Yahanguroje kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya ya ce suna sane da halin da jama'a ke ciki wanda kwanan haka ne masu ya ƙara komaji.
A ina tabbatar wata da cewa yau nan mai girman gwamnan jihar Adamawa suka zanna da duka manya-manyan jami'an tsaro inda suka zanna suka yi mitin yadda za a ɗauki matakai da za a kawo ƙarshen wannan al'amari. Sannan kuma rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa tun lokacin da wannan abin yake faruwa ya riga ya ba da umarni aka baza 'yan sanda a kowane kowane layi domin a kawo ƙarshen abin. Sannan kuma rundunar 'yan sanda suna kira da al'umma don Allah duk wanda dai ya samu labari ko kuma ya ji abin da ke faruwa da haka ya karzayo ya ba mu labari domin mu ɗauki matakai da ya kamata.
Kamar kakakin 'yan sandan shi ma komandan rundunar tsaro ta civil defense a shirar Adamawa Nuruddin Abdullahi ya ce zaratan jami'an su na yin aiki da cikawa wato agro rangers da kuma sauran jami'an tsaro yanzu haka ma sun fanzama zuwa dazuka domin yaki da bata garin.
A yanzu duk muna ta shirye-shirye wajejen yadda za su yi wannan aiki kamar yadda ita can hukumar mu ta Abuja ta yi take making din kokari haka domin su ga cewa sun abin nan yanzu sun aiko mu da mashina wanda za su iya amfani da shi su shiga daji da kuma kowane irin wuri komin sarkakke wuri za su iya shiga da mashin din nan gurin su yi aiki insha Allah.
Da wuya ka je an waye gari ba tare ka je an yi garkuwa da wuri ba wasu ga kamar kan cewa kasawa ne na jami'an tsaro wasu kusa ga kamar kan cewa abin ne ke gagaran kundila abin ya gagari kundila ne kuma dai babu ma'aikatan da kuke kayan aiki.
A ba abin da zai gagari kundila shi tsaro irin wannan haƙƙi ne na kowa da kowa saboda haka sai kowa ya kawo gudunmuwar shi kana za a yaƙi wannan abu da ke damun al'umma. Mu a hukumar mu ta jami'an tsaro muna yin duk bakin iyaka kokarin mu mu ga cewa mun kawo wannan ƙarshen abu saboda haka ba wani abu bane wanda ya gagare mu sai dai ƴan matsalolin da muke da su sune muke bi a hankali a warware su sannan gurin kuma mu ci gaba da aiki har Allah ya ba mu sa'a a bar wannan abin nan.
Yan Najeriya dai irin su Hamman Tukur Ahmad Jada wani shugaban kungiyar manoma da makiyaya na ko fatan shugaba Buhari zai sauya salon yaki da matsalar tsaro ta satar mutane da rikicin manoma da haɓaka tattalin arzikin ƙasar da ma samar da ayyukan yi a wannan wa'adin sa na ƙarshe da yake yi.
Yanzu kan an gammace a kwanta daki a shakwakin akwai ko a mutu dan yin wa daka da a dauke ka yara ba su san inda kake ba.
Ku ne kuka kun haka tsaro a da ka sa kaki me yasa a zamanin ku kusan abun ba haka ke ba da yanzu.
Eto abin da ya samu mun dauki aikin muna son kasar mu ne. Waɗanda suke ciki yanzu kuma sun ga mun da muka gama mun yi sakanin mu da Allah ba mu fikar muna gidajen mutane wanda ya kware sosai ya yi sa a bariki a mami make da yake a Abacha. Kasawa kasa ta fi karfi ya wanda da ba in aka ce Buhari kowa sai ya ji abin da Buhari zai fada kafin ya fita.
Kuma koma da menene? Fatan talaka shine Allah ka kwashin wannan lamari da ke hana jama'a bacci. Ibrahim Abdul Aziz Sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To madalla kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan Sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can anjima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
Da kuma labarai domin kowa da kowa.